Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 20 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa an sake kai wani mummunan harin kuma a jihar Kaduna inda aka halaka mutane da dama.
An kashe mutane instantly wayanda mun ka tabbatar kafin mu je asibiti mutum 16 ne.
Za kuma a ji cewa jamhuriyar Niger ta ƙara jaddada aniyarta ta sake bude filayen jirgin saman ƙasar ranar 1 ga watan gobe bisa tsauraran matakai.
A takaice wanda zai zo ƙasar ga tahilin jirgi sai ya zo da wannan takarda wadda ta tabbata an bincike shi baya da komai kuma wadda adadin bai wuce kwana uku ba. In bai da wannan takarda sai ya biya kuɗi na Niger za a yi wannan bincike.
Akwai mu kuma tafi da rahoto na musamman kan matukiyar jirgin yaƙi ta farko a Najeriya wadda Allah ya yi wa rasuwa. Sannan muna tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana damuwa a yau Litinin kan irin tasirin da cutar COVID-19 ke yi kan al'ummomi da suka kasance su ne asalin mazauna yankunan kasashen Amurka. Yayin jawabin da ya yi a taron da hukumar ke yi akai-akai, babban daraktan hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce duk da cewa annobar ta coronavirus na barazana ga al'ummomin duniya, hukumar ta damu matuka kan irin tasirin da take yi ga al'ummomin da ke kasashen Amurka, yankin da yafi ko'ina kamari a masu yawan cutar a duniya. Tedros ya ce ya zuwa ranar 6 ga watan Yulin da ya gabata fiye da mutum 70,000 ne aka rawaito sun kamu da cutar a yankin, sannan sama da mutum 2,000 sun mutu. Babban daraktan na WHO ya kuma yadda hankalinsa ne kan al'ummar Nahua da ke zaune a dajin Amazonia da na yankin ƙasar Peru. A taron gangamin siyasar na farko da ya yi a jihar South Carolina, mawaki Kanye West ya soki batutuwa da suka shafi zubar da juna biyu, fina-finan batsa a yunkurin da yake yi na neman shugabancin Amurka. A yayin jawabin nasa ta kai ga har West ya fashe da kuka. A ranar 4 ga watan Yulin nan, mawakin mai shekaru 43 wanda tsohon abokin shugaba Donald Trump ne ya bayyana shirinsa na tsayawa takarar shugaban ƙasa a shafinsa na Twitter. Jama'a da dama ba su da tabbacin ko akwai ƙanshin gaskiya game da campaign ɗin na West ko kuma wata dabara ce ta jan hankulan mutane don yin cinikin kuɗin waƙoƙinsa. Mawaki West ya kwashe kusan sa'a guda yana magana a gaban ɗaruruwan mutane a birnin Charleston da ke jihar South Carolina inda ya taɓo batutuwa da dama. Shugabannin tarayyar Turai sun yi hutu a safiyar yau Litinin a rana ta 4 da suke tattaunawa kokarin ganin an cimma wata matsaya kan kasafin kuɗi dala trillion 2 da ake so a samar don taimakawa mambobin ƙungiyar su shawo kan matsalar annobar coronavirus. A tsakar rana yau ake sa ran cin gaba da tattaunawar wacce asali ya kamata a kammala a ranar Asabar. Prime Minister Holland Mark Rutte ya ce shugabannin na samun ci gaba a tattaunawar, sannan shugaban gwamnatin Austria Sebastian Kurz ya ce duk da cewa tattaunawar ta yi tsauri za mu kasance masu gamsuwa da sakamakon da zai bayyana a yau. A kwanakin da aka kwashe a wannan taro an ga yadda kasashe mafi karfin tattalin arziki da ke arewacin nahiyar Turai wato Austria, Denmark, Finland, Holland da kuma Sweden suna sa insa da takwarorinsu na kudanci waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta coronavirus suke kuma samun goyon bayan Jamus da Faransa. Su dai kasashen arewaci suna so a saka matakan tsoke bakin aljihu a yarjejeniyar da za a kulla, yayin da su kuma sauran kasashe irin su Italiya da Spain suke so a sassauta matakan. Babban jam'iyyar adawa a Mali ta yi watsi da wani shiri da masu shiga tsakani da yankin suka gabatar a kokarin da ake yi na kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wacce ke fama da hare-haren mayakan da ke ikirarin jihadi. Masu abatakar da ake kira June 5 Movement sun yi watsi da shirin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta gabatar a ranar Lahadi, wanda ya nemi shugaban kasar Abubakar Kaita da ya kafa gwamnatin hadin kai tare da bangaren yan adawa. A baya shugaba Kaita ya mika wuya ga wata bukata da yan adawa suka gabatar inda suka nemi da ya rusa kotun kulle tsarin mulkin kasar. Amma kungiyar ta June 5 Movement ta ci gaba da rike matsayinta na neman shugaba Kaita yayin murabus daga mukaminsa. Yayin da kasar Tamali wacce ke yammacin Afirka take fama da matsalolin rikice-rikice tattalin arziki da kuma har-haren da ƴan ta'adda suka kwashe shekaru 8 suna kaiwa tsakiyar kasar. Baya ga waɗannan matsaloli akwai korar da ke yunkurin tasowa dangane da sakamakon zaben ƴan majalisu da aka yi wanda har yanzu ake rikici a kai.
Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin mu kuma zamu fara ne daga jihar Kaduna wadda bata gama murmurewa daga wani mummunan harin da aka kai mata ba sai kuma gashi an sake kai mata wani mummunan harin inda mutane da dama suka mutu. Ga wakilin mu a Kaduna Isa Lawan Ikara da cikakken rahoton.
Maran dai sun afkawa garin ne na kukum daji dake karkashin masarautar Kagoro a garmar hukumar Kaura da misalin karfe 10:30 zuwa 11 na dare inda suka fara harbin kan mai uwa da wabin da nan take suka kashe mutane 17 wanda kafin zuwa asibiti wasu biyu suka ƙara mutuwa a hanyar asibitin ma wasu biyu suka mutu yanzu ma cikin daren wannan ranar Litinin kuma an ce wata mata ƙara mutuwa wanda ya kawo jimillar waɗanda suka mutu biyo bayan wannan hari zuwa mutum 22. Kamar dai yadda jagoran al'umar yankin da ya biyo waɗanda suka jikkata zuwa asibitin Barau Dukku a Kaduna ya shaidawa muryar Amurka.
Ni ne Yanshan Sunday Titus, president na Kukum Shan Community Development Association na Kaguru. To muna nan Lahadi, daren Lahadi wajen karfe 10:11 na dare. Ba yara suna rawa wai da yansu ya aure. Kawai mun kaji karin bindigogi da shafa da farko mun sha kaman wasa irin da suke yi na wasan knockout. To da muka ji harbin ya yawa an juma bai kai minti 3 zuwa 5 ba harbin ya tsaya me za mu tayar mun je mun gangawa kine kawai ba mu iya mun gan kowa ba
an kashe mutane
instantly wanda mun ka tabbatar kafin mu je asibiti mutum 16 ne a tafiyar mu asibiti ana neman wani so an samu kari wanda ya kai 19 zuwa mu da 21 Baridiko Allah ya ma guda biyu rasuwa a hanya
yanzu mutum nawa kenan suka rasu
mutum 21
yanzu mutum nawa ne a kwance asibiti
nan a Baridiko 19 a kafancen kuma guda 9
mafi akasarin waɗanda ke kwance a asibitin Barau Dukku biyo bayan wannan hari dai na dauke da harsashi ko kuma alama ta harbi a jikin su abinda yasa da dama ba su iya yi wa muryar Amurka bayani ba ko dai kidaya daga cikin waɗanda ke wannan jinya yayi mana ƙarin haske game da yadda wannan abu ya faru
kefa su musa jiya ne muna wurin baki dai sai mun ji kai an fara harbin mu ne kai muna gudu ana bi haka an yi har dai mun zo mun dan samu wurin mun boye dai yanzu ma akwai bullet a nan ba ma cire mun ko mun kama hanya ne muna fita a wurin rawan wurin na nan da duhu sai ne shi ne kai mun ji gunshot din kai wanda sun gudu daga baya su ne wai sun zo a mashina ne.
Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto da shugaban al'umar ya ce ba za su iya cewa su suka kai wannan hari ba.
Ba mu da matsala da Fulani. Ana iya bincika wannan wurin ardodin da mazaunan wayanda suka zo cire rani. Muna zaman lafiya da su.
Kun ga wata alama ta cewa za a iya kawo muku wannan harin kafu ko ku kawai ya fado ne?
Ba wani alama, ba wani zato, ba komai. Ba mun san wani kwararren dalili da zai sa a zo mana wannan harin ba. Abin da ya faru wannan harin dan kankanin lokaci abun ya dame mu. Muna kira ga hukuma su zo su taimaka mana. A kawo mana jahun saro ba mu san abin da zai iya faruwa gobe ba. Dan haka mu roke mutane kowa ya jajike kada mu firkita.
Har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jalige bai bani amsa sakon da na tura mai ba. Na kuma dinga kira amma bai samu daukar wayar ba. Sai dai kuma wasu abokan aiki ƴan jarida sun ce ya tabbatar musu da harin da aka kai sai dai ya ce ba su kididdige waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ba. Isa Lawal Ikara. Muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa daga Najeriya kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger wadda tace ta kuduri aniyar sake bude filayen jirgin samanta daga ranar 1 ga watan gobe amma tare da tsauraran matakai. Sulabarma gare ka.
A taron majalisar ministoci na yammacin Juma'a 17 ga watan Yuli ne gwamnatin Niger ta sanar cewa kasar ta yanke shawarar bude filayen jiragen ta daga ranar 1 ga watan Agustan da ke tafe domin baiwa jama'a damar zirga-zirga ta sama tsakanin Niger da kasashen waje a ci gaba da sassauta matakan da aka dauka a watannin baya sakamakon bullar annobar COVID-19. To sai dai wannan mataki na dauke da wasu sharuɗan rigakafi, inji ministan kiwon lafiya Dr. Iliyasu Idi mai nasara.
Wanda zai zo kakin ya higa mutane sai an auna kamar zayan jikin shi, kuma in zai tsaya shiga jirgi sai an auna jikin shi. A takaice, duk wanda zai zo kasar ga ta hilin jirgi sai ya zo da wannan takarda wadda ta tabbata an bincike shi baya da komai, kuma wadda adadin bai wuce kwana uku ba. In bai da wannan takarda sai ya biya kuɗi na Niger za a yi wannan bincike. In binciken ya ce lahiyar shi lau, wannan sai a bar shi ya ta a killace shi, amma wanda akwai waɗanda ake iya ba derogation. Na biyu, cikin wannan duka kamar zawa Niger, in mutum zai shigo cikin ƙasa ta hilin jirgi in yana ɗauke da wannan ciwon, akwai inda za a kai ne bayan binciken nan a je a yi mai magani
domin baiwa matafiya damar samun gwaji cikin ƙanƙanin lokaci. Gwamnatin ta Niger na hangen ɗaukar wasu matakai.
Akwai wurare da yawa wanda za mu tanadi, wanda in mutum na son ya balaguro sai ya je wannan binciken, kuma sai ya biya kuɗi yake yin wannan binciken. Saboda mi waɗanga ka'idodi duk mun ka hiddo su, saboda ka san har yanzu wannan ƙwayar cuta akwai ta, tana nan tana yawo a Afrika, a duniya kenan. Gwamnati don haka nan ya yi tanadin waɗannan matakai.
Amfani da takunkumin rufe hanci da saka tazara a tsakanin fasinjoji wani tsari ne da ya zama wajibi kamfanonin jiragen sama su mai da hankali a kansa, yayin da ake ganin yiwuwar samun ƙarin farashin tikiti. Alhaji Mustafa Kadi masani ne a sha'anin zirga-zirgar jiragen sama.
Kuɗi dole ne za su ƙaruwa, tunda shi jirgi wuri ne ake saidawa. Kawai jirgi mai ɗaukan mutum 300, idan ya ɗauki mutum 100 ko mutum 150 su za su ɗaukan nauyin shi. Matakin nan da gwamnati ya ɗauka na cewa da sai an sa takunkumi, sai an sa tsakanin juna tazara, wannan tilasta ne a cikin jirgi ma a yanzu ana yin shi. Kenan duk wannan kamfanuka da za su shirin tawowa a jamhuriyar Niger sai an dibi dimun in sun ɗauki wannan matakin ne.
Killace matafiyan da suka shigo Niger daga kasashen waje daidai da tsarin da masana sha'anin kiwon lafiya suka zo da shi wani abu ne da ya kamata matafiya su yi la'akari da shi a duk lokacin da suke shirin fita ko shigowa wannan ƙasa.
Akwai abin da ake ce ma quarantine. Kenan koda mutum ya je ya sauka, to akwai inda za a kai shi sai ya yi wajen sati biyu kafin ya ga iyalin nasa. To kenan duka waɗannan matakin ne ya kamata a ɗauke su. Idan mutum ya san zai tafiya zuwa wata ƙasa, sai mutum ya san yana da lokaci, sai mutum ya san kuma arzihin shi yana da halin yin wannan bulaguro.
A ƙarshen watan Maris ɗin da ya gabata ne gwamnatin jamhuriyar Niger ta rufe filayen jiragen saman ƙasar a matsayin wani ɓangare na matakan daƙile yaɗuwar annobar cutar corona. An banda jiragen agaji da na ayyukan soja da aka baiwa izinin shigowa tare da mutunta wasu muhimman ƙa'idodin lafiya na ƙasa da ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Barma.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangan jiki ya tsira.
Yanzu kuma ga sanin manufashi da rahoto na musamman.
Margaya Flying Officer Tolulope Arotile ita ce mace ta farko a tarihin Najeriya ta fara tuka jirgin yaƙi, inda kuma ta fafata da 'yan ta'adda da mahara waɗanda suka addabi arewacin Najeriya tare da cin nasara wajen fasa sansanoninsu. Ta rasu ne a ranar Talata 14 ga watan nan. Ajali ya ci mata ne sada wanda suka yi aji ɗaya a sakandare ya ganci tana tafiya cikin ɗoki, sai ya buga rabas a motarsa don su je su gaisa. Bisa tsautsayi sai ya buge ta, inda ta faɗi ta samu rauni a kanta aka kai ta asibitin sojoji da ke Air Force Base a can garin Kaduna jin kadan sai laye halarsa flying officer Aroti ne ta shiga makarantar course din harsoshin soja NGA da ke garin Kaduna a shekarar 2012 ta kuma kammala course din ta ne a ranar 16 ga watan Satumba na shekara ta 2017
I joined the military simply out of passion for it being a military personnel has been a long term ambition
na shiga aikin soja ne saboda sha'awar da nake da ita na aikin sarki shiga aikin soja buri na ne tun ina karama
marjaniya a rawacin da ta halace course na tuka jiragen yaki a kasar Afrika ta Kudu da kuma Italiya inda ta yi wani course na sanin dabarun sarrafa jirgin yaki na zamani mai saukar angulu irin Augusta 109 bayan da ta dawo Najeriya karshen course din sai aka shirya kasancen biki inda ta gabatar da sabon jirgin yaki mai saukar angulu Augusta 109 da Najeriya ta saya ga shugaba Buhari
I feel very privileged I'm very proud I'm happy that my success has brought me to this point
ina mai matukar farin ciki da alfaharin ganin buri na ya cika dan na taka rawar gani ina godiya ga shugaban mayakan sama da ya bani wannan dama zan ci gaba da aiki tukuru ga kasata
basira da hazakarta ya sanya shugaba Buhari ya zama na farko wajen bayyana jimami tare da ta'aziyarsa game da wannan babbar rashi da kasa ta yi ya kuma yaba da kwazo da ilimin basira da ta nuna wajen fatattaka tare da tarwatsa sansanonin kan ta'adda da mahara na zanta da mahaifinta
kuma na engineer a cikin aroti ne yake lokaci ta ba karfi shida da wani abu sai ta tuna yamma lokaci ne ji aka ga cewa to gaskiya sai da accident gobe ba ma sai wai kadan ne fa wai kana ICU ha abu ya ba ma mamaki ya mutu ba zai kai ta ICU kuma amma daga baya ta saka gayan gobe to ta riga ta reso ce to ya zai din kafin covid din nan na Allah ne ce to alhamdulillah sai haka Allah yake so shi ke na babu da gaya yi ko a fita da 30 December 1995 to makaranta daga kindergarten zuwa nursery zuwa primary secondary took Air Force kana ji Air Force sai ya kaza na akwai ta na zai kai su gida kenan ita tana primary 5 a lokacin tana dan karaba kiran ya ka sai ta ce da kusa ke gate dan su da Air Force sai ta 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 da na di ta sai na fa ina ma na so cewa ko 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 da bai faru da to a cikin mota ne sai ne pass na sai mota da bude ko fa ya ya sai ce ha ba wani abu wai sai nuna mu jirgin sama kasa aka sa gate dan su
wanda ku fara jet
wa wallahi primary 5 sai ce baba nace eh mun ka ga ga jirgin nan ko wai wallahi sai ce ta tuka ta ai sai to alhamdulillah Allah ya sa to ko ko tana wasai ta wasan ya ya tun lokaci sai ta sa zuciya ta cewa ci ta aikin mulki wanda sai ta yi dole na ta shiga LDA mu kan saka da ta gama Allah kuma ya karba a zuwa nata ta zama pilot kana ji sai wannan abu ya faru ka ta bude ba ni farin ciki ko a cikin duk abin da ya faru wannan na ga wata tana da karama ce ga mutum da dudu tana so a bi da za ku Allah ya karba a zuwa nata kana bu ya ta bu mu to da ki Allah da gode ba pilot su da gaskiya to da gode Allah hali ta bi gaskiya daga sai ci ta karatu ta addu'a shike da ba da wasu ba ta ta zuwa ko idan ba ta da sore ba ta da komai wallahi hali ta ba ba matsala ke sai tana nan da kalita kai kullum tana na azin tana addu'a tana azin tana zuwa kullum tana yi wani da ta muta buga ta wannan bakwai ya zubi da addu'a da ta mutu ba ba komai a cikin sa na azumi
ci gaban rayuwa yana canza halin mutum da ta zama officer pilot ta canza halayenta
wallahi babu gaskiya gaskiya babu 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 da tinja ta
aikin soja bare kuma tuka jirgin sama yana da dadi da ban sha'awa ka taba baka labari
eh wallahi ta yi ruwa ta ji dadi so sai ka taba ka fusu ta shi zuwa kasar waje ko an fara da suwa nan Najeriya fara su ko ko mu su ciki da jirgin sama daga ta fara ma daga nan da ta ta ci ruwa da farko ko ji dadi wallahi zaka ce kan ba an ba ta bidiyar goma ne kasa da gama abu da take tsara ila zuciya ta ke daga tana karaba kana ji ko wannan ka ba ba ta kuku kudin da da biliyon ne nan da ta ta ji da ka ta dawo kasa a ji ta ji ka ba wallahi kai wallahi ta ji dadi wallahi ba ta bi ci ba har har gire wayo ba ta ji dadi
ya ka ji lokacin da ta fada maka sun fara yaki da barayi a daji lokacin da ta dawo daga South Africa
ta ga mu da wai waje waje sai ka kai wai ga sai ka yaki fa wai to amma ka ta san ga ba su bi ta ko wallahi ka bada miji ne ba abu da yake ba ta soro ba ta soro wai ta da ta ke tuka ni a waje wai ba wallahi wai ba to bele wai to wai tuli Allah ina nan ko abu da zai faru wallahi ba abu da yake ba ta soro gaskiya ka wani miji ne
to Allah ya sa ta
mutu amma abu
ko yaya mama ta ji game da rasuwan pilot idan tana kusa zan so yi mata gaisuwa
kai wannan an fata magidi ba sai binci ba dan shi ba ta san da abu da faru so an fata magidi ta binci ka ga mu gaskiya to
ranar alhamis ne zuwa ne za a yi jana'iza ta a birnin tarayya Abuja daga cikin shirye-shiryen da aka tsara babban hafsan mayakan sama na Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar zai jagoranci tawagar kasa da shi da hada da ministan ma'aikatar mata ta Najeriya da shugabannin kwamitocin majalisar dattawa da na majalisar wakilai ta kasa zuwa garin Lokoja a can jihar Kogi inda mahaifinta yake don su yi masa ta'aziyya kafin ne da za a yi mata jana'iza. Tana dai kusoshin gwamnati da kuma jami'an tsaro suke ta tururuwa zuwa hedkwatar rundunar mayakan sama da ke Abuja don yin ta'aziyya game da wannan babban rashi da aka yi. Cikin jawabinsa ga 'yan majalisar dattawan Najeriya da suka kai masa ziyarar ta'aziyya, babban hafsan sojojin sama Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce rundunar mayakan sama ta Najeriya ba za su taɓa mantawa da marigayiyar ba, ba wai kawai don tana mace ba, ta farko da ta fara tuka jirgin yaƙi a Najeriya. Sai dan kasancewarta kwararriyar hafsan soja mai basira da hazaka, rashin tsoro da su daukar da kai da kuma rayuwarta wajen kare ƙasarta da kuma al'ummar Najeriya ta kowane fanni. Yace flight officer ta Lutope Arotile ta kafa tarihi a wannan yanayi da ake ciki a Najeriya na fama da yaƙi da mahara da 'yan ta'adda. Marshal Sadiq Abubakar yace a sabili da tarihin da ta kafa wajen nuna kwarewa da basira tare da kare muradin al'umma a Najeriya, ya nuna zahiri kenan cewa idan ana son ci gaba to dole a yi watsi da yawan shekaru da kuma jinsi, domin ita wannan hazuka a shekara 24 ne kuma ta ba da gagarumin gudunmuwa wajen yaƙi da muhara da 'yan ta'adda a arewacin Najeriya tare da takwarorinsa mazaje waɗanda ke tuka jiragen yaƙi. Sashen Malafashi, muryar Amurka daga Najeriya.
Shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Hukumomin da ke shirya bikin bada kyautar gwarzon ɗan ƙwallon duniya ta Ballon d'Or sun ce ba za a sami damar gudanar da bikin na wannan shekara ba, aka kuma ba za a bayyana gwarzon shekarar ba. hukumar kwallon kasar Faransa ce yake daukar nauyin bada kyautar a kowace shekara. To amma ta ce a bana ba za a sami damar bada lambar yabon ba karon farko tunda aka soma a shekara ta 1956 sakamakon annobar coronavirus da ta wargaza tsarin zaben gwarzon dan kwallon da sauran rukunoni daban-daban da ake zaben gwaraza. Lionel Messi na kungiyar Barcelona da Cristiano Ronaldo sun mamaye kyautar a baya-bayan nan. Messi ya lashe lambar yabon sau 6 yayin da Ronaldo kuma ya sami lambar sau 5. Hukumar ta ce ta dage gudanar da bikin ne saboda rashin tsarin takara a zaben fitattun ƴan wasa bisa adalci da kamanta gaskiya kamar yadda aka saba sakamakon yadda annobar ta coronavirus ta hargitsa al'amura. Shahararren dan wasan kungiyar Real Madrid Gareth Bale zai ci gaba da kasancewa a kungiyar kuma bai da niyyar zuwa ko ina a cewar jami'in kasuwancin dan wasan. Yana mai musanta rahotannin da ke cewa dan wasan na kudirin sauya shika. To sai dai rahotanni da dama sun bayyana rashin jin dadin zama kungiyar da Bale yake yi wanda ya fi zama a benci a mafi yawan wasannin kungiyar da ta lashe gasar La Liga a wannan kakar wasanni. Duk kuwa da cewa wasu kungiyoyi sun nuna sha'awar sayan dan wasan, to amma jami'in sa Jonathan Bennett ya ce ba zai tafi wata kungiya a zaman aro ko zaman dindindin ba. Bale na da sauran shekaru 2 a kwantaragin sa a Madrid kuma jami'in nasa ya ce zai tsaya ne har karshen wa'adin kwantaragin nashi. Bale ya zura wa kungiyar Real Madrid kwallaye fiye da 100 inda kuma ya sami lashe gasar zakarun Turai har sau 4. To amma makomarsa a kungiyar ta fuskanci rashin tabbas sakamakon rashin kyakkyawar dangantaka tsakaninsa da kocin kungiyar Zinedine Zidane. Shugabannin hukumar shirya gasar tserin motoci ta Formula 1 sun mai da martani akan sukan lamirin da Lewis Hamilton ya yi musu akan cewa ba sa yi da gaskiya kokarin yaki da wariyar launin fata. Hamilton wanda ya lashe gasar ta Formula 1 har sau 6 shine kadai matuki bakar fata a gasar. Ya kuma furta ra'ayinsa ne a jiya Lahadi bayan da ya lashe gasar tsere ta Grand Prix a kasar Hungary. Ya ce hukumar ba ta yin abin da ya kamata ta yi, haka kuma tana fama da rashin kyakkyawan shugabanci, lamarin da ya ce ya sa har yanzu gasar ba ta same ci gaba ba. To sai dai a martanin da ta mayar, hukumar ta ce tana ba da muhimmancin gaske wajen yaki da wariyar launin fata, a yanda kuma ta ce tana nan tana kokarin fitowa da wasu tsare-tsare na inganta gasar. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana damuwa a yau Litinin kan irin tasirin da cutar COVID-19 ke yi kan al'ummomi da suka kasance su ne asalin mazauna yankunan ƙasashen Amurka. Yayin jawabin da ya yi a taron da hukumar ke yi akai-akai, babban daraktan hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce duk da cewa annobar ta coronavirus na barazana ga al'ummomin duniya, hukumar ta damu matuƙa kan irin tasirin da take yi ga al'ummomin da ke ƙasashen Amurka, yankin da ya fi ko ina kamari a masu yawan cutar a duniya. A taron gangamin siyasarsa na farko da ya yi a jihar South Carolina, mawaki Kanye West ya soki batutuwa da suka shafi zubar da juna biyu, fina-finan batsa a yankurin da yake yi na neman shugabancin Amurka. Yayin jawabin nasa ta kai ga har West ya fashe da kuka. A ranar 4 ga watan Yulin nan, mawakin mai shekaru 43 wanda tsohon abokin shugaba Donald Trump ne, ya bayyana shirinsa na tsayawa takarar shugaban ƙasa a shafinsa na Twitter. Shugabannin tarayyar Turai sun yi hutu a safiyar yau Litinin a rana ta 4 da suke tattaunawa kokarin ganin an cimma wata matsaya kan kasafin kudin dala triliyan 2 da ake so a samar don taimakawa mambobin kungiyar su shawo kan matsalolin annobar coronavirus. A kwanakin da aka kwashe a wannan taron, an ga yadda kasashe mafi karfin tattalin arziki da ke arewacin nahiyar Turai, wato Austria, Denmark, Finland, Holland da kuma Sweden da takwarorinsu na kudanci waɗanda suka fi fuskanta matsalar ta coronavirus suke kuma samun goyon bayan Jamus da Faransa. Babbar jam'iyyar adawa a Mali ta yi watsi da wani shiri da masu shiga tsakani na yankin suka gabatar a kokarin da ake yi na kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wacce ke fama da hare-haren mayaka da ke ikirarin jihadi. Masu fafutukar da aka kira June 5 Movement sun yi watsi da shirin da kungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka ta ECOWAS ta gabatar a ranar Lahadi.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya da gabatar da shirin, da Julie Lenz Gresham wacce ta hada mana sautin ta kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalma sai garba ke muku fatan alheri wa salam.